Rahoton hukumar ta minti na shekarar 2020 ya bayyana cewa Najeriya ta samu dala biliyan 20.43 daga bangaren man fetur da iskan gas a shekarar, adadin da ya nuna an samu raguwar kashi 40 idan aka kwatanta da dala biliyan 34.22 da aka samu a fannin a shekarar 2019. Malam Sa'ad Balarabe shi ne mataimakin tarata a hukumar.
Rahoton mu ya binciko yanayin yawan man da aka hako a ƙasa kuma da nawa ne kuɗin da ya shiga a jihun gwamnati, amma abinda muka fi ganuwa muka hakikance muka kira gwamnati da ta maida hankali ta akai shine maganan abinda ake cewa subsidy, tallafi da gwamnati take sawa akan fetur da take ba a ƙasa. Muna iya cewa tana asaran kuɗi da yawa wurin ba da tallafin nan, kuma man nan ba yana isa ne yaje kuma ga hannayen ƙasa ba. Akwai kamfanonin mai da gwamnati ta kafa gaman guda hudu, Kaduna, Port Harcourt da Warri, wanda su ne nauyin su tace man nan domin amfanin ƙasa. So amma Allah ya kawo mu yau a rahoton mu ta tabbatar cewa a shekara ta 2020 babu gangan mai ko da ƙara ɗaya da waɗannan kamfanoni suka iya tacewa domin amfanar da samar da fetur ga sufuri a cikin ƙasar Najeriya. An kuma gwamnati ta yi asaran kuɗi sama da biliyan 100 na dala wurin gada wannan tallafi.
Rahoton ya kuma ƙara da cewa yawan kamfanonin da suka kasa biyan bashin ya ragu daga 77 waɗanda hukumar ta rawaito a shekarar 2019 zuwa 51 a shekarar 2020. Kamfanin kula da albarkatun man fetur na Najeriya NNPC da ke kyakkyawan halaƙa da hukumar Taneti ta bakin babban jami'in kula da harkokin kuɗaɗe na kamfanin Malam Umar Ajiya ya bayyana cewa a bangaren su sun himmantu wajen samar da bayanai ga al'umma a ƙasar.
To mu muna cikin wayannan kamfanonuka da ke kawo kuɗaɗen gwamnati, kuma muna ba da su kan yin ayyukan da gwamnati ce a yi, sannan kuma saura ana sawa cikin asusun gwamnatin da kowane wata ake raba ma gwamnati ta tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Muna cikin board din wannan organization din, saboda haka mun riga mun bincika waɗannan abubuwa lokacin da aka wannan report shekara 2020, haka ne maganan take. Amma dai abin da biyo baya cikin shekaran da ta wuce 2021, yawancin waɗannan kuɗaɗen an riga an ba gwamnati.
Awal Musarraf Sunjani da ke zama shugaban ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International Reshen Najeriya ya yi ƙari da cewa
in har ana son a san gaskiyar al'amarin da yake faruwa, dole ne wannan rahoto gwamnati ta amfani da shi ta ɗauka, kuma ta ci gaba da taimakawa wajen tabbatar da kan cewa wannan hukuma ta Naiti ta ci gaba da aikin da take. Shi ne babban mafarin yadda za a san me yake faruwa a cikin al'amarin man fetur a Najeriya da sauran ma'adanai. Idan ba a bi wannan rahoto ba diddigi, to za a ci gaba da samun waɗanda ba su da kishin ƙasa su sace kuɗin ƙasa, su rashin gaskiya, su ibada kuma haraji. Saboda haka wannan rahoto ina da muhimmanci, kuma zai ba mu damar da za mu tsaya mu yi nazari irin kan darussuka na da ake asarar kuɗaɗen shiga a ƙasar nan.
Wannan dai shi ne karo na 13 da hukumar Neti tare da haɗin gwiwar hukumar Iti ke fitar da irin wannan rahoto, kuma ya zuwa yanzu rahoton ya binciko biyan kuɗaɗen haraji daga hukumomi guda 83 waɗanda suka haɗa da kamfanonin mai da iskar gas guda 69 da hukumomin gwamnati guda 13 da kuma kamfanin iskar gas na Najeriya wato NLNG a takaice. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.